Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis, kamar yadda kuka sani, muna magana ne game da harkar lafiya, inda yau zamu yi magana ne game da tsafta, musamman akan wanke hannu akai-akai.
A gaskiya dai nakan wanke hannuna kafin cin abinci, bayan cin abinci, in ka tsaftace hancin yaro, ka dan ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari.
Ina wanke hannu, banda ma alwala haka nan zan wanke hannu, ko na fito bayi da shirin sika zan wanke hannu.
Je wanke hannuna shi goma da rana daya, saboda ina sada mai nan.
Mutum daidai duba nan shi dai kaman ba alamar da ke. Kuma a gaskiya magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo dan garin wanke hannun ma zaka ga alamar da datti a hannu.
To muna dauke da ra'ayoyin jama'a kamar yadda aka danji so mun tabi wanda wakilar mu Binta Ibrahim ta aika mana daga Kaduna, sannan kuma akwai sakonnin ku da muka tambaye ku a shafukan mu na abota na Facebook da Twitter.
Sannan za ku bugo mana waya mu ji me kuke ganin rashin tsafta ke haddasawa. Daga ƙarshe za mu tattauna da likita Ujjud Musa daga Federal Medical Center dake Katsina.
To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku, muka ce shin sau nawa kuke wanke hannayenku a kowace rana domin gujewa kamuwa da kwayoyin cuta, musamman wanda yake mannewa a hannunmu mu kai baki a lokacin cin abinci ko kuma wani abin sha. Shin me kuka ce ga suna?
Sakon farko ya fito ne daga Habu Ari Jadkor da Magaram. Yace duk lokacin da zan ci abinci sai na wanke, duk lokacin da zan kama ruwa sai na wanke. Kenan duka ya kama sautara kenan.
Lallai ai ana wanke hannuka. To Adamu Musa Shehu Girgire ce, eh gaskiya yau da gobe ni kan ban san adadin yadda nake wanke hannuwa na ba, a dalili kuwa a duk lokacin da na shiga bayan gida to kuwa ina fitowa sai na wanke hannuna, bayan haka kuma duk lokacin da zan ci abinci sai na ƙara wanke hannayena, domin addini ma ya koyar da mu haka. Amma abin haushi sai kaga wasu mutane manya zaka ga za su yi maka tayin abinci, amma kawai in kai musu tayin abinci kawai sai kaga sun tsoma hannu ba tare da sun wanke hannuwan ba. To sai dai kawai Allah ya kare mu.
To amin. Sai Shehu Adamu Rijawe ce, idan sau 10 zan ci abu a rana to nakan wanke hannuna sau 10 domin gudun haɗewa da ƙwayar cutar da za ta iya makalewa a hannu a bisa rashin sani, wadda kuma za ta iya yin illa ga lafiyar jikina. Kuma ya kamata a ce kowa yana yin hakan nan, domin dai an ci rigakafi yafi magani. Allah ya kare mu baki daya. Amin.
Amin amin. Sai Aminu Adamu Malam Madori yace mun hada wannan sako ne da Umar Babanya Sabon Gida da kuma Sani Gulle Kamfala. To suka ce salamu alaikum yau da gobe ikon Allah, ai kullum muna wanke hannayenmu yafi sau shurin masaki, domin kuwa kaucewa kamuwa da cuta musamman a irin wannan lokaci na zafi, ku tashi lafiya.
Sai Boda mai PS Patuscum yace, yau da gobe a kamar ni wanke hannu kafin cin abinci ya zama wajibi, duba da karantar wadda addini yayi, kuma ma ai tsafta an ce cikon addini ne, kuma ya kamata mu kare kawunanmu daga cututtuka. Allah ya kare mu baki daya. Amin.
Sai daga kuma Dauda Huduguru da dan Aminu Jagwal da kuma Bala Oko, to Allah sana faɗi sunayen nasu daidai, suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Mukan wanke hannayen mu sau mukan wanke su sau biyar a kowace rana, da yake dama mu musulunci ya nuna mana tsafta, don kuwa duk lokacin da zamu yi alwala mukan wanke hannayen mu, ga lada kuma ga tsafta. Allah ya ƙara kare mu daga kamuwa da cututtuka, amin.
To amin. Sai Maryam birnin Sokoto tace, ni kam duk lokacin da muka fita muka dawo mukan wanke hannayen mu, idan mutum baya iya wanke wanka kenan, saboda anan inda nake India ba matsalar ruwa, muna da shi har na zubarwa a ƙasa.
Ni kan Allah, to Allah ya sa mu ma a samu hadda na zubarwa, amma ka a zubarwa ya kamata sai a tara shi a duro.
Amin.
Dan wata ƙasar kin ga ruwa ya ƙare a wani gari.
To
sai kuma Jabani Sunday a yace ko tace dan ban gane sunan mace bane ko namiji, salamu yau da gobe. A gaskiya ina wanke hannaye na duk sanda na gama darasi, dan ni malami ne a makaranta. To ke namiji ne kenan.
Sai malam Asi Ahmad Suleiman Bajuga yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika na kan wanke hannuna da septal a duk lokacin da na taba abu wanda yake da hadari matuka, dan gujewa kamuwa da wasu cututtuka.
To sai kuma Sadi Energy Tandar Potosko yace, yau da gobe gaskiya yana da kyau mutum ya wanke hannayensa duk lokacin da zai ci abinci, domin gudun kamuwa da ƙwayoyin cututtuka da ke makalewa a hannu. To sai dai wasu ba ruwan su suna amfani da maudu'in why small disease cannot kill black man. Wato ba za ka kashe bakin mutum.
Sai Biliyaminu Ma'azu ƴan mama yace, shakka babu yau da gobe wanke hannu yana da matukar tasiri wajen kaucewa kamuwa da cututtuka, kamar yadda masana kiwon lafiya suka bayyana. Sakamakon haka ne ma bani da wani takamaiman lokacin da nake wanke hannuna, ma'ana ina wankewa akai-akai, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Abdullahi Muhammad Manzo Baya Jidda yace, assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ni kam ina kokari wajen wanke hannuna a duk lokacin da nayi wani aiki, musamman lokacin da zan ci wani abu, saboda kula da lafiyata. Dan masu iya magana sun ce kula da lafiya ilimi ne, da fatan ƴan uwa za su dinga wanke hannayensu a duk lokacin da za su ci abinci.
To amin. Sai Hadiza _ Saulawa tace, yafi sau babu adadi a musulunci sau biyar kafin Usman bance filin zamu kuma shafin mu na Twitter ba.
Afwan,
zamu kuma shafin mu na Twitter. Sakon farko na Hadiza_ Saulawa ne. Tace yafi sau ba adadi a musulunci sau biyar kafin kowace sallah ta farilla a cikin kitchen kuma ba iyaka.
To fa. Sai at Musa Hadarin Asuba na yanda magaranci ne yace, yau da gobe kayan Allah. To a gaskiya dai ana son na farko bayan an yi alwalar sallah asuba, idan mutum ya zo yin cin abinci ya wanke hannunsa, kuma idan ya kammala cin abincin ya ƙara wanke hannayensa, sannan koda ban daki mutum ya shiga ana so ya wanke hannuwansa. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai at Hafsat Ma'azufu tace, lalle abu ne wanda yake da muhimmanci mata mu kula.
To Allah ya sa mu kula gaba ɗaya. To sakonmu na ƙarshe shine at Aminu Mai Shayi wani yace, akalla ina wanke hannaye na fiye da sau goma a yini. To mun gode, ci gaba da aiko mana da sakonni.
To sai kuma ra'ayoyin da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta aika mana daga Kaduna, don jin ko sau nawa muke wanke hannayenmu a rana, kuma menene dalilin haka.
A gaskiya dai nakan wanke hannuna kafin cin abinci, bayan cin abinci, sannan a matsayinka na musulmi a duk lokacin da kai alola dole ka wanke hannunka, wanda shi ma yakan zama na kariya daga cututtuka, tunda ka riga ka tsaftace hannun. Sannan idan ka dan tsaftace hancin yaro a cikin gida kenan, in ka tsaftace hancin yaro ko ka dan ba ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari, sannan kuma irin koda ka je bayi haka, sometimes I wani lokaci zaka wanke, wani lokaci kuma ba bai zama dole ba. So sannan kuma sotari da dama, idan kana dan girki haka ka dan lura hannun yayi datti, zaka so ka daure shi, so da koda dan kare abincin daga kamuwa da wasu ƴan cututtuka, so zaka dau wanke hannunka kafin nan ka ci gaba.
To nan alamar kiyar malama makaranta ce ya ta wannan fannin.
To gaskiya har ga Allah, tunda yanzu zamani ya ci gaba, a matsayina na malamin makaranta wanda take amfani da abubuwan rubutu yau da kullum, ba su littattafai allo da sauransu, to abin da zaki duba shine yanzu zamani ya ci gaba, allon ba wai da chalk ake amfani da shi ba alli kenan ba ba da shi ake amfani ba an fi rubutu da abin da suke kira maka ba saboda yanayin ci gaba da aka samu yanzu so in ka taba wannan makan kuma kaman alƙalami yake na rubutu hannun ka ba wani dattin ciki zai ba sai dai su goda in dai ka lura dai hannun yayi datti zaka iya tsabtace shi bayan ka gama mu'amala da koyarwa
amma ba koyaushe
ba amma ba koyaushe ba gaskiya
ina aukan banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko ba ma abinci zance ba zan wanke hannu insha Allah ko na fito bayi da shirin su duka zan wanke hannu
abinda ne saboda ni
saboda yanayin ciwo da shirin su ko yanayin baka san me yake tare da kai ko ya taba hannunka ba dalili kenan sana'ar injin oil ne da shafi dai za a yi a wanke hannu dai saboda mai kake tabawa
wannan aiki na kana gani to je waka hannuna shugoma da rana da saboda ina sada mai nan nan gama sada mai je waka hannuna saboda patron ata ba hannuna abun kan kan very dangerous ne dole ne waka hannuna na je tallata je waka hannuna na fitar je waka hannuna ko miya dai na je gida na gama aiki je waka hannuna kafin na fara abice saboda jama'a lafiya akwai rashin lafiya ne ko miya dai wannan shin dariya and fomenting here and there dole ne kwa je woka hannun shi kafin kici a bishe ko drink water ne ko miya dai
a rana din gaskiya na yana wanke hannu an so giya a rana wannan lokacin da nake a wala ke wani lokaci kuma gaskiya magana dan ci abinci shi ne nake wanke hannu akwai lokaci kuma na sai ko gyada ko aya ko da dai kayan mummuri da haka wani lokacin tuna wani lokaci kuma ba na tuna wajadan ba na ma wanke hannu maganan gaskiya kenan shi kuma yayin ma wani lokaci shi ma gaskiya ma ba na wanke hannu don dai na sai kaman mango ko kuma rake shi ma dan wanke kuma wanke hannu na kafin sha don wayannan dai yana wanke hannu
to kana ganin wanke hannu da ake iya kare mutum daga samun wani cututtuka
eh to gaskiya wanke hannu yana kare mutum daga cututtuka da yawa don mutum da ya duba nan shi dai kaman ba alamar da ke kuma gaskiya magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo don garin wanke hannun ma zaka ga alamar da datti a hannu balanta kuma ga yan bayan da hannun kuma karshen shi kuka ci abinci da cinan zai kama mutum cuta
eh ina wanke hannuna kamar su biyar a rana musamman in zan ci abinci haka da kuma yanayin ni dan kasuwa ne muna ba da kaya a shago muna taba kudi da sauransu da su sabulu da su dai komai dai ma gashi nan yasa nakan dan wanke hannuna a koda yaushe amma musamman koda ma ba abinci zan ci ba nakan wanke hannuna haka to wannan zai iya kare ni daga daukar cuta yanayin yadda nake kula ka da hannayena musamman yadda nake tattaba abubuwa da haka kin ga musamman kamar kudi haka kowa ya kawo ka tattaba ko kamar su ma ka zaka iya daukan mataki akan na wanke hannunka ko da yaushe
gaskiya tsabtace hannu wani abban abin yana da kyau daga nan muke samu cutukan da muke kawo bakin mu sai ga wasu za su ci abinci za su wanke hannun su tun gaba amma yana da kyau kan ka fara ci abinci ka wanke hannunka da soso da sabulu ko a san san ba misali a san sabulu ko da dan omo ne ka wanke to za ka kare kanka daga cutuka idan ka gama ka wanke ko ko za ka ga wani abin ka dauka a san hanya ko kuma kai tafiya hannunka ya datti wani zai sani ci a cikin abinci amma ne kure ka mun ka ci bai ka wanke at least din dan kamata ya ce dan hannunka da turo jini guri ka dawo to ka wanke hannunka ko abu zaka dauka ko zaka safi light ko zaka wani abu ka wanke hannunka eh kamar yanzu misali na sai mangoro ko sugarcane wajen masu jarke ko da ya an wanke zan ce su fere mu nan bon zan ƙara wanke hannun sha idan ko bai da tsafta hannu ba lokacin ban da soso sabulu zan sali da hannu to dauka shi ina sabulu wanke hannuna
so ruwa kana ganin kaman ba zai isa
sai gaskiya ruwa ba zai isa ba saboda ruwa ba kuma yake yinkiya ba misali ka taba yanzu dan bakin mai ko manja wannan mai mai ko abun yadda da yawa ruwan da zai dora hannu amma da tunda nan a cikin hannunka
so kana da ganin kaman wanke hannayen yana zai iya kare mu daga samun cututtuka masu yaduwa
eh to eh abin da yana iya faruwa kuma na cewa haka ne musabbabi amma gaskiya wanke hannu da sabulu ko wani abun da ya danganta haka dai yana iya kare daga cututtuka
Allah ne bai kariya kariya kuma na da ce da na samu mai tarbiya tarbiya lafazin da dake zan san maka
Sabina ne
kana son wakan da ai
ina son wakar gaskiya da fatan ana so za a cigaba da tsafta
kwarai kai lalle
ka tsafta ta roƙa soyayya to mun gode sosai da wannan waka ta cikin filmin Lariya to mun samu kira daga jihar Plateau kafin mu je ga likita da yake jira mu assalamu alaikum
alaikum assalam ya kokari ya aiki
lafiya lau da wa muke magana a Jos
kana tare da Ibrahim ne liktafi ne daga jihar Plateau
to Ibrahim muna jinka
to gaskiya mun ji dadin wannan maudu'i na ku domin akalla gaskiya mun muna kokari akan wanke hannaye da tsaftace dan kare cututtuka dake tsakana cikin mutane
to alhamdulillah yayi kyau haka eh
to yawa kuma gaskiya zan ina so likita ya kare mana bayani akan yara musamman da suke yawan wasan kasa da sauransu kuma ka ga irin wani kamata yayi suke ko da yaro ka san da iya wanke hannu ba to ya kamata iyaye su masu yawan wanke hannaye
kwarai to mun gode sosai insha Allah
za mu ga to na gode sosai kuna tare da Ibrahim ya lissafi ne daga Jos'dar Plateau
to mun gode Ibrahim Safina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana daga Abuja
yawa tare kuke da Suleiman Kubo mazaunin da ku Abuja ina kiran ku daga babban birnin tarayya Najeriya Abuja
to ma da Suleiman muna jin ka
to alhamdulillah na yi mutukar jin daɗi da jikun ka wannan maudu'i duk da yake ba kuka fara shi ba a hakikanin gaskiya ni dai a gidana kuma a gidanmu muna kokari akan ganin cewa yara da manya ana wanke hannu kuma musamman ma mu al'umman musulmai akalla a kasar komai kazantarka in dai kana sallah zaka wanke hannu sai biyar sannan kuma a duk lokacin da ka ci abinci zaka wanke hannunka a duk lokacin da zaka ci abinci zaka wanke hannunka sannan kuma ma musamman ma idan ka fita waje zaka ka gaggaisa da mutane yana da kyau idan ka dawo gida ko a wajen ma idan ka samu ruwa ka samu ka wanke hannunka musamman kuma yan kasuwa yawan tattaba kudade haka da sauransu yana da kyau a ce ma mutum yana aje ruwan a kusa duk lokaci zuwa lokaci yana daukar ruwan yana wanke hannun shi nagode gidan wannan radio Allah ya kara muku martaba da basira da fasaha ni ne naku mai sauraron ku a kullun Suleiman Kubo mazaunin da kwada fatan za ku tashi lafiya
mun gode malam Suleiman mun gode
a gaida mutanen Kubuwa to yanzu na ga kai tsaye kafin mu ƙara kila daukar wani bari mu je ga shi likita da muke tare da shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Dr. Ujudud Musa barka da warhaka
barka da shigowa dakta
barka kare
barka
kare na yi ne
lafiya kallo ya aiki
to
alhamdulillah na
ji ya guri mun ba da short notice ta bakin bature a kore mun gode da kai ansa ya wato dakta muna magana akan tsafta tun daga ta jiki har ta satira ka har gaba ɗaya dai magana tsafta zakai mana shimfida akai
na'am insha Allah jama'a assalamu alaikum
wa alaikum
assalam tsafta wani abu ne muhimmi ga jama'a da rayuwa da kuma wani abu ne wanda kamar yadda malam Bashir ya tsara ga take ajin wanda aka ji shi aka yi shi aka inganta shi Allah da za a samu kariya daga abubuwa da yawa kafi aka sani kwan cuta da ya ce na shi wanke jiki ta hanyar su wanka ko da sabulu da ruwa da kuma wanke hannaye da tafafuwa da sauransu har da su wanke baki ma yan lokacin da mutum ya wanke bakin shi akalla bayan awa 12 a rana shi ne
akalla sau biyu
hannu kuma akan so mutum akalla su bi a rana kenan wancan baki da abin goge baki. Sannan kuma shi hannu kan sun fi wanke shi akalla su biyar a rana.
Hannu
saboda wani lokacin hannu ya ce hannu da na adam ba ya kan yi taɓa taɓa da yawa ko ya taɓa wani abu ko kuma ta jinsa da mutane ko ka taɓa wata ƙofa da wani ya taɓa wanda hannun shi sai wasu ƙwayoyin cuta a jiki ko kuma mutum ya je ya taɓa wani abu mai ƙasa haka ko kuma kaman kuɗi ko kuma kaman wani mota haka in ya shiga wani shi ma ya zo ya taɓa.
Wannan ya dama wannan
shi ya dama akwai wanda ake ɗaukar su na ta hanyar taɓawa da hannu har da su ƙwayoyin cutar kwalara in ya cutar kwalara ya je ya yi ɗanki ya taɓa cutar kwalaran shi ya zo ya taɓa. Wani zai taba haka shi ma yana ya kama.
Ta
wannan su lafafi wannan da ake magana akwai ɗan cuta da yawa wanda in mutum ya je ya taɓa hannu sai ma kuma ka zo ka taɓa. Wannan inda hannun nashi suna ke cewa shi ne da ake kamuwa da su ta hanyar kwanta. Wato jikin wani ya taɓa ko wani abu ya taɓa haka. Yawwa.
To akwai yara.
Na'am.
Eh a hada mana da yara akwai wanda ya magana yake cewa yara kanana da ba sa iya wanke hannun su kuma.
Yawa yara kanana su kuma ka san mafi akasari su ma fi kowa amfani da hannun su zai da kunna da kunna. Taba wannan su taba wancan wasu yara ma bayan gidan suke sai su
taba hannun su. Su taba abin su yayi.
Wasu kuma su dubi kasa su yi wasan kasa da sauransu. To kaga wannan a cikin kasa yanci akan samu kwayan cuta da yawa. A lokacin da kwayayen kuma kwayan cutan kansu wanda mutum ya je ci abinci da shi sai zai samu kanshi cuta ko kuma ga sun taɓa hannun sun taɓa taɓe suna lashe bakin nasu ko kuma su zo su dinga sa ma iyayensu ko wani hannun nasu. To kaga idan ba wanke musu ba wannan cutan za su ƙarfi da ita sa mutane. Yan ra kuma kan so a rinka wanke musu hannu akai akai. Sai shirin sanyi wasa an ga hannun ya ɓaci shi ma ya kamata a wanke. Kuma yanzu a zamanance akwai wani abu da ake ce ma hand sanitizer. Amma abubuwan da zai
san ce mata kan sa ne yawa.
Yawa wani dan mai haka za a shafa. Idan aka shafa sai ya taimaka
ya rubuta wannan hannu. Ko da wato mutum bai sa ruwa ba kenan.
Eh
shi sanitizer din kamar misali mutum bai sa ruwa ba zai iya lakuta kawai yayi yayi wadata.
Eh ya wadata. Saboda da mun mai bin iska ne kamar wani abu da yake ce ma alcohol ko wannan spirit haka kuma ce ta spirit. Eh busa da kwayan cutan ne. Eh zamana ya tafi. Ba tare da labir sai an rage an kai wanke hannun ba. Idan lokuta abin da ya sa ake sa shi din kuma su wanke hannun saboda ɗanɗanon shi.
Kada mutum ya zo
kuma wanke hannun ya taɓa sannan kuma ya ɗanɗanon shi a baki.
Haka. To amma yawanci likita mutane suna magana kowa ya za a kan magana ina wanke hannu ina wanke hannu. To maganar tsaftar ruwan da zaka wanke hannu fa ba wanke hannu ba kar kuma a yi kunshi da baraka. Ga wani amma da kafin ka ansa bari mu ji na ka tsinan nan.
Wannan shi ma abu ne mai mahimmanci ga jama'a.
To kafin ka ansa wannan.
Ita ruwan akwai mai tsarki da zai tsarkake. Akwai wanda kuma tabbas ba shi da tsarki sai dai ma mutum ya tsara ma kanshi.
Yawa to kafin ka gama ansa likita. Eh kana ji na. Yawa kafin ka ansa gama ansa wani wannan bari mu dauna ka tsinan din nan kar mutum ya mishi kuɗi a waya. Yawa. Wane ne aka tsina?
Yawwa Abdulmalik ne daga nan sabon garin Gangara karamin hukumar Batsarin jihar Katsina.
To ga likita nan ga mu ga kuma shirin muna maganar tsafta.
Alhamdulillah wannan kun dauko maudu'i mai kyau. Gaskiya wanke hannu yana da amfani sosai. A kullum ni ma ina wanke hannu sai da sau goma insha Allah.
To madallah. To abu yayi kyau. To mun gode Abdulmalik. To Abdulmalik ma ya kara na shigo da morsuwa shi ma kullum sai ya wanke hannu. To likita muna jin ka magana tsaftar ruwa ka ce akwai ruwa mai tsafta mai tsarki mai tsarkakewa kenan.
Eh na'am gaskiya ne saboda ka ga akwai ruwa da zai zama ina gurbatacce da wani abu kamar ruwan da yake gurbata da ko ruwan fitsarin mutane ko na dabbobi ko ruwan baraki kenan. A lokacin za a ga mutum ya amfani da shi sai ma dai janyo ma kanshi. A wasu kurkuna wani wani mutum ya ce da ake cewa ringon wanda ake ta fama da ita. Ko kuma irin su tsagiya din nan. Tsagiya shi ma su sace na za a samu masu ciro.
Oh tsagiya din nan da za a ke cewa gishiri na kawo ta. Ni na da tsagiya ana cewa kamar gishiri.
a waje shi bane ba sani ne ba ko shi ba shi sani
su kansu
kuma shi su so ma shi su san na su rike take zai ne take ya kuma shi ruwa ke samu ka ruwan ba ta take ne ta ga zai zai wannan
haka
so shi ka ce a samu ruwa mai kyau da ta take to wanda shi ne zai amfani da shi wannan ta take hannu shi ma gaba da
to ga wani zamfara
na
eh wane ne a zamfara mujin yana da tambaya
sunana Aminu Kabuga
to Aminu to Aminu barka da warhaka Aminu Kabuga
to alhamdulillah na sani mun ku tun da diya ban same ku ba Allah ya sa yau na same ku
alhamdulillah
to a take sai na muku fata alheri dai
to mun gode ya likita kuma baka ce komai ba akan tsafta
to ana magana akan tsafta ko
tsafta eh
na
okay to ban sani ne me ya gudu mu zai bayar game da tsafta ta ainihin muhalli
ta muhalli to to mun gode
eh kamar gida da
ka
abin nan da gyaran muhalli haka ko jika karkarun
to mun gode Aminu Kabuga insha Allah zai likita zai faɗa mana wani abu kai nasa yawa to likita kaji kana cikin bayani Aminu ya shigo Kabuga daga Zamfara cewa yace menene tsaftar muhalli
kuma to tsaftar muhalli shi wani abu ne da ake cewa environmental sanitation wato hanyar da za a bi a tsaftace muhallin da ta adana su ta shi yana da muhimmanci kware da gaske kaga ta shi ne kamar hanyar da za a bi a rabu da wasu ƙaranci da ake da dubobi ƙanana ke iya kawo cikin gida misali kamar cutar nan kalasa yana da tsira ce ga
jama'a
idan aka tsaftace muhalli ba abu ne na karki kan bar gida zai zauna kaga an samu kariya daga wannan cutar
haka
irin cutukan da bare suke jinyowa wanda aka kare muhalli aka tsaftace shi ba a samu su ko kuma kadan gari ko kuma kudaje ka da kama ta kula da aikin da ke da yawan hada shi ma
ko ta
kafar shi ba
haka
ya da ta abinci a ci samu matsala idan ka tsaftace shi mahalli ne zama na a gidan gida an kaura shi da kamata a shara da gora da sauran su an kai su inda ya kamata amma sun tare da kona su wanda ba zai kasance ya zo kana dawa da shi ba yana zuwa na cutar da mutane
haka
wani lokacin kuma za ka tsaya an cutar kamar ta tetanus alal misali ita ma wani lokaci a cikin kasar da bayan gidan dabbobi yake haduwa da ita take so ma ka yi wasa mutum da ji ciwo koya ne wannan kasar da ba ta da ciwon bai taba sai ga yaro ya samu ko babba ce karka samu da wannan cuta ya ta kuma sai
ke
ba to akwai hanyoyi da yawa da inda yake kokari ka tsaftace ta muhallin don Allah da za a ji an samu raguwa sosai
tambayar da zan maka kusance ta karshe saboda lokacin mu ya hararo mu yawanci zaka ga mutane kamar misali zaka ga masu hannu zaka ga a hannun mutum sai kaga irin masu cire kumbar su irin farcen su da hakora zaka ana ta daddatsa su mutum kawai kaje yana ai ni ban ma yanke kumba ban yanke farce da wuka ko askar yanke farce sai dai kawai daddatsa daga hakori akwai abin da zaka iya cewa kai akwai illar haka a takaice
eh gaskiya illa ce babba saboda kaga mutum ya taba sai sa hafarci a cikin bakin shi ko a ido mukan gani mukan ga farci akwai da ta dake faruwa a cikin shi amma aka sani yawanci ake ba mutane shawarar cewa kala da sati sati su dinga yanke farci don mutum ce zai yanke da hakuri kaga kamar yana dole da yan cutan ne duk da ba ganin su mutum da ido ba amma a tabbata akwai shi tsangale a cikin nan farcen da wasu iya jaga kan rashin lafiya mai yawa tare da dan adam din da yake tsotse shi to gaskiya zan kira ga jama'a da dai so mutum ya samu rage shi ko abin yankan karshe din sai yanke farcen shi ba tare da ya yi amfani da hakuri ba ko baki da shi zai cire shi kuma lokacin mutum na iya jin ciwo ko kuma ya jaga wani abu da ake ce na ingrowing tunnel in ya cire shi ba daidai ba
kila ka ga haddan kakkare
sai ka
ga haddan kakkare wani lokaci ya
haddasa wani lokaci haddan kakkare wani lokacin kuma ya zo wani abu da kusan sai an aiki an tsage an yi cire na bangare na farce
kaga ciko ya biyo jarka
da cikin nama kaga abu kuma ga wani abu gaskiya ne sai
eh to mun gode saboda lokaci bari mu karkar shirin anan likita mun gode sosai da ka samu damar yi mutane bayani
to masha Allah
ne wani jikon ko mun gode
wa alaikum
assalam to likita kenan kin zan ya doka bayani kan sosai to da fatan kin ma karki gurgure har ya tsakin da an ce
aka gurgure
eh to kin ji
ai an ce sai shiru ina ji
to da haka kan amadadin Daniel Brown da ba da murin shirin da Rob McLean engineer mu ne sai kuma
ita ka so dangi
ni Usman Ahmad tabara nake cewa mu zama lafiya yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gode murya amurka na shirin kuma ta yau